عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزل بمك مبنى daren Laraba ne wanda ya daidai da daren hudu ga watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 daidai da 22 ga watan Satumba shekara ta 2009. Wannan shine kasan na biyar daga cikin jeren jiyar karatuttukan littafin al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Sawrat at-Tirmidhi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muke watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Dawa masu ainihin kallon mu da sauraron mu na kai tsaye, da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, muna muku fatan alheri da cewa Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ibadojin azumi da aka yi. Sannan muna cewa kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suke cewa, Allah ya karɓa, Allah maɗaukakin sarki ya ba da ladan ibadoji da aka yi. Ta Bahaushe mu ne muku barka da sallah. Bayan nan za mu dawo mu ci gaba da karatun ainihin littafin al-Imam Tirmidhi, a inda har yanzu a cikin muqaddima muke. Muqaddimar da ke ɗauke da tarihin Imam Tirmidhi, dalilan da suka sa shi ya rubuta littafin, da kuma ainihin tsarin shi wannan littafi. Rundumar musulmi ba su manta ba. Mun tattauna dangane da sunan asalin wannan littafi, wanda mai littafin ya sanya wa sunan. Mun faɗa wa jama'a cewa asalin sunan littafin shine Al-Jami'ul Mukhtasar min as-Sunan wa Ma'rifati as-Sahih wal Ma'lum wa ma 'alayhi al-'amal. Wannan shine asalin cikakken sunan littafin na yanka. Amma littafin ya dawo ya shahara da sunaye waɗanda daga ciki akwai Al-Jami'ul Tirmidhi, akwai Sunan Tirmidhi da makamantansu. To a yau za mu tashi shafi na 69 a cikin muqaddima, a sadara ta kusa da ta ƙarshe, a inda malam zai tattauna mana dangane da cewa yaushe ne Imam Tirmidhi ya rubuta wannan littafi, yaushe ya fara rubuta littafin, yaushe ya kammala littafin. Malam ce, walam naqif ala nassin yushiru ila az-zaman alladhi ibtada'a fihi al-Imam Tirmidhi bi ta'lif kitabihi al-Jami'. Mun taɓa haɗuwa da wani nassi wanda ƙarara yake nuni zuwa ga zamanin da Tirmidhi ya fara rubuta wannan littafi ba. Wa kadhalika lam yanussa ahadun ala al-muddati allati istaghraqaha hadha at-ta'lif. Haka nan kuma ba mu samu wani malami daga cikin malaman tarihi da ya fito ƙarara ya bayyana cewa kwana nawa ne Tirmidhi ya ci domin rubuta littafin nan, wata nawa ya ci, shekara nawa da kwana nawa. Malam yace ba mu taɓa samun haka ba. Inna annana waqafna ala nassin yadullu ala tarihi al-faragh min ta'lifihi. Ko da yake mun gano wani nassi da ke nuna lokacin da Tirmidhi ya kammala littafin. Kuje da malamai ke abubuwan ilimi, yace ba mu gano yaushe Tirmidhi ya fara ba, kwana nawa ya ci, amma mun gani ƙarara inda wani malami ya bayyana lokacin da Tirmidhi ya gama rubuta wannan littafi. Faqad dhakara ibn Muqtah al-Baghdadi fi taqyid lahu, al-Imam ibn Muqtah mutumin kasar Baghdad ya bayyana a cikin wani littafi nashi mai suna at-taqyid a juz'i na farko shafi na 95, wal is'ardi fi kitabihi fadail al-kitab al-jami', da al-Imam al-is'ardi a cikin littafin shi mai suna samamar littafin Tirmidhi mai suna al-Imam al-jami', a shafi na 32 cewa anna al-Imam al-Tirmidhi rahimahullah qad faragha min tasnif kitab al-jami' yawm al-adha. Alamar babbar sanna ce al-Imam Tirmidhi ya kammala rubuta wannan littafi min sanata 70 wa 200, shekara ta 270, ai qabla wafatihi bi 9 sanawati, wato kafin ya rasu da shekara 9 ya gama rubuta littafin. Kun ji wannan tarihin kenan. Malam yace, lakin yakhdishu hadha anna abul abbas al-mahbubi
anna abal abbas al mahbubi sai dai abin da zai sanya muni shakka wancan tarihi na cewa shekara ta 270 Tirmidhi ya gama rubuta wannan littafi talibin shi da ya rubuto mana wannan littafin daga gare shi shine abul abbas al mahbubi qala ga abin da talibin yace innahu qad sami'a min al imam tirmidhi kitab al jami' sanata 65 200 a shekara ta 265 shi kuma ya koyi wannan littafin shekara ta 265 shi ya koyi littafin to kuma an ce an gama rubuta littafin shekara ta 270 biyar kafin a gama kenan ku malam yace wa kana umruhu izaka a wannan lokacin shekara shi mahabubi dalibin 16 sana shekara shi 16 ni abin da nake cewa ga duk wanda ya san yadda malamai suke rubutu da yadda malamai kuma suke bayanin tarihi babu rikici a wannan al-imam at-tirmidhi zata yi ya kammala littafin shi tun kafin wannan lokacin ma'ana kafin shekara ta 265 a shekara ta 265 ya koyar da almajirin shi mahabubi ya rawaita littafi ya kai wa duniya daga baya at-tirmidhi ya zaman kara gyaran littafin shi saboda haka sai zama malamin da ke cewa shekara ta 270 yana ba da labarin last edition ne da Tirmidhi ya fitar wanda wannan ya tabbata dama in ka dubi bugun yadda littafin Tirmidhi yake misali mahabubi da ya rubuto da ya rawaito mana wannan littafi ta hanyar ainihin karuhi gaba ɗaya cikin littafin za ku ji babu inda ake cewa qala abu isa in ka dauki sauran bugun littafin Tirmidhi za ka ji ƙarin qala abu isa da yawa in ka dauki wata nuskar ta Tirmidhi za ka ji ana yawan cewa Tirmidhi ya ce haza hadithun hasanun sahihun yayin da daidai wannan wurin sai ga kuma an ce Tirmidhi ya ce haza hadithun hasanun a wata nuskar sai ka ji an ce ya ce haza hadithun sahihun ni abin da nake cewa duk waɗannan nuskoki daga Tirmidhi suke amma kar a manta Tirmidhi ya yi tsawon rai a duniya idan malami ya tsawon rai a duniya yakan cancanta yanayin littafin shi sau da dama misali al-imam az-zahabi ya canza littafin shi tarikhul islam sau biyar kafin ya rasu a ƙarƙashin haka abinda na farko ya ruwaito misali a 1996 da ya 2000 na biyu in ya ruwaito zai sha bamban kuma zuwa 2003 zuwa 2006 har zuwa 2009 lokacin da malamin zai zama ya yi gyara na ƙarshe wannan magana na sha faɗinta a kan kujeran dangane da tafsirin Malam Abubakar Mahamudu domin Allah ya gafarta mishi nuskar farko ta littafin ta ɗan sha bamban da ta biyu ta ɗan sha bamban da ta uku har zuwa ta huɗu har zuwa ta biyar wadda malam ya rasu a kanta domin da gwargwadon yadda kake tsawon rai haka duk abin da ka rubuta ko wasiƙa ce ka duba in ka rubuta ta da hantsi kafin da asarin ka zo ka dube ta sai ka ga wani wuri da ya kamata ka canza to kaddara in ka ba wani ita ya tafi da safe saboda haka abin da nake cewa wannan tarihin ni a fahimta ta babu tukka da warwara a cikin shi innama mahbubi yana daga cikin ɗaliban Tirmidhi da ya ruwaici littafin da wuri sai zama wannan malam yana ba da labarin abin da ya faru ne daga baya kamar muwaffaqa imam malik an ruwaito ta wajen iri 16 ce mu a nan yammacin afirka kwaya ɗaya muke da ita ce riwayar yahya ibn yahya al-laisi to akwai riwayar yahya ibn yahya al-andalusi riwayar yahya ibn yahya al-andalusi ita muke da ita a nan akwai riwayar yahya ibn yahya al-laisi ita mutanen iraki suke da ita a kanta ne imam muslim ya koyi karatu to imam bukhari ya koyi muwatta wajen iri 9 kuma muwatta ɗaya ce amma kuma duk sun sha bamban saboda me wannan ya je wurin imam malik shekara 30 da ta wuce ya koyi muwatta wannan kuma shekara 20 wannan shekara 15 wannan shekara 3 kafin imam malik wannan kuma wata 2 kafin imam malik ya rasu duk sabda ka je wurin imam malik sai ka samu ya gyara wani abu ya cire wani abu ya sa wani abu ka karanta waɗannan bayanan a cikin muqaddimah malam suyuti mai suna tanwir al-hawalik dan haka duk malamin da ya tsawon rai galibi yakan yi ta'dilat game da abubuwan shi da ya faɗi ko makamantan haka a wannan zamanin haka ne ba su bin baz zai yi fatawa yau bayan shekara biyu sai ka ji ya canza wannan fatawa Husaini zai yi fatawa bayan shekara uku sai ka ji ya canza ta, Nasiruddin Al-Albani zai yi fatawa bayan shekara ɗaya sai ka ji ya canza ta. Wannan ɗabi'a ce ta dan adam. Don haka waɗannan maganganun jama'a ni bana ganin akwai tufka da warwara a cikin su, sai dai kowa na bada labarin abin da yake gani ne ya ruwaito a daidai lokacin da ya faru. Ni fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu.
Don haka jama'a kun ji wannan bayani. Sai kuma manhajatul jami'il ilmiyya min bainil kutubi sitta, matsayin aljami' wato matsayin littafin sunan Tirmidhi, al-ilmiyya wato kima shi ta ilimi, in an dubi darajar littafin game da ilimin da ke ciki, min bainil kutubi sitta a tsakanin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah, to yaya za a dauki Tirmidhi a tsakiyarsu? Misali yanzu ka dauki jami'ar Bayero, kaɗa ta da jami'ar Ahmadu Bello, da Insuka, da Ibadan, da Ilorin, da Maiduguri, da Dan Fodiyo, to menene matsayin jami'ar Bayero a tsakankanin waɗannan? Ko kun fahimci wannan da kyau? Na'am. Idan ka ɗauko Imamu Warsh a tsakankanin sauran ƙurra'u, menene matsayin shi? To abin da ake so a nuna mana anan, menene kimar ilimi? Shin Tirmidhi ya fi littafin Bukhari ilimi, ko littafin Tirmidhi ya fi Abu Dawud ilimi, ko Ibn Majah ya fi Tirmidhi inganci? Ana so a gane matsayin shi a ilmance. Malam yace lazamal ulama'u ala marri al-usur wal azman, malamai ba su gushe ba a gurgurdan yadda zamanna da kuma lokuta suke wucewa, yukirruna suna tabbatar da darajar al-Imam Tirmidhi da littafin shi, wa yukbiruna kitabat Tirmidhi, kuma suna girmama littafin Tirmidhi. A kowane zamani ana samun malamai suna haka. Wa yashhaduna al-jami', wa yashhaduna bi husni tasnifihi, kuma a dukkan zamanna malamai suna bada shaida game da kyakkyawan tsari da Tirmidhi ya wa littafin shi, wa tartibihi, da kuma yadda ya jeranto littafin. Wa yusallimuna, kuma suna sallamawa, bi annahu, akan cewa, lam yu'allaf ala gizarihi, a irin tsarin shi ba a taɓa rubuta littafi irin shi ba, a irin tsarin shi ba a taɓa rubuta littafi irin shi ba. Domin bari ku ji gaskiyar lamari, daga cikin kutubu sita gaba ɗaya babu littafi irin na Tirmidhi. Yanzu misali idan ka ɗauki University of Agric ta Makurdi, in ka ce a gwada ta da ABU, a gwada ta da BU, ke sa ce to ba irin su ɗaya ba, ita jami'a ce ta aikin gona kawai. Saboda haka jami'a ce ta aikin gona, ba za ka gwada ta ba sai an samu wata jami'a irin ta ta aikin gona. Shi yasa yana daga cikin hanyar da ake bi ake muƙarana, ku kiyaye tsakanin mutattafai da malamai da makarantu, sai sun zama iri ɗaya ne. Ba za ka je ka ɗauko mota Honda da babur Kawasaki ka ce gudun sa ɗaya? Ko kun fahimta? Ban ai ba irin su ɗaya ba. Amma mota ce Honda 86 da mota Honda 86 dukkan su sababbi, sai a ce a gudu a zuba tsere, wacce ta fi gudu? Idan kana so ka ce malam wane da malam wane waye su ilimi, sai ka dube su irin su ɗaya? To matsalar ita ce Allah ba ya yin duplicate. Allah bai taɓa yin abubuwa guda biyu iri ɗaya ba. Ka duba ka gani ko Hassan da Husaini ba irin su ɗaya ba, kamata kake gani kawai, amma kowa tunanin shi da kwakwalwar shi da bawar da Allah ya mai iri ɗaya. A ƙarƙashin wannan littafin Tirmidhi jama'a, ba za ka gwada shi da Bukhari ba don ba irin su ɗaya ba, ba za ka gwada shi da Muslim ba don ba irin su ɗaya ba, ba irin su ɗaya da Abu Dawud ba, ba irin su ɗaya da Nasa'i ba. Ba a taɓa rubuta littafi irin sunan Tirmidhi ba a musulunci gaskiya. Amma yanzu misali littafin Bukhari akwai irin shi, wanne ne irin shi? Muslim. To yanzu sai a gwada, to da aka gwada sai a gano to Bukhari ya fi Muslim. Da Abu Dawud da Nasa'i irin su ɗaya, to da aka gwada sai aka gane Abu Dawud ya fi. Aha, Muwatta ba a taɓa rubuta irin ta ba, babu wani littafi irin Muwatta. Don haka ba za ka ce ka gwada Muwatta da sunan Nasa'i ba, ko Ibn Majah ba irin su ɗaya ba. Tirmidhi ba a taɓa samun littafi irin shi ba. Musnad al-Imam Ahmad kuwa akwai Musnad al-Humaydi, akwai na Ibn Abi Shayba, akwai masanidi da yawa, to za ka iya gwadawa. Don haka abinda malam yake cewa shi wannan littafi na Tirmidhi, wa yusallimuna bi annahu lam yu'allaf ala ghirarihi, ba ala ghirarihi, afwan ala ghirarihi,
malamai sun sallama akan cewa ba a taba rubuta littafi a bisa yanayi irin na Tirmidhi ba, wa lam yunsaj ala min wali, kuma ba a taba tsara wani littafi a bisa tafarkin da Tirmidhi ya tsara nashi ba. Domin ku duba, Bukhari ne zai kokarin da yake kawo ingantattun hadisai. Kun ji manufar Bukhari ta farko, yayin da Tirmidhi kokarin da yake yana son ya kawo hujjojin malaman cikin gaba daya sun inganta ko ba su inganta ba, kaga ashe manufofin daban ne. Idan ya gama sai kuma ya tattauna game da hadisin ya inganta ko bai inganta ba, dan ka gane cewa kai da kake bin Imamu Abu Hanifa ka bi hujjar limamin ku ta inganta ko bata inganta ba. Sannan in ya gama sai kuma ya kokarin kawo akwai wasu malamai waɗanda suka goyi bayan wannan mazhabin, to sannan da ita malamin hadisi ne sai kuma ya bayyana to menene mazhabin malaman hadisi akan wannan matsala. To gaskiya babu littafi irin wannan. Duk wanda ya san littafin hadisi ya san cewa daga bayan Tirmidhi ne al-Imam al-Baghawi ya zo ya kwaikwayi Tirmidhi. To wannan kuwa daga bayan tsakanin su kusan shekara 400. So ashe kaga ba za ka hada su ba. Amma abin da ake cewa a tsarin shi, a sa'o'in shi, waɗannan littafai manya-manya babu wanda ya rubuta littafi a bisa tsarin shi. Don haka littafin shi ya tsira sa'a ba su cin masa ba. Fakatta mai yaza bi umuri, littafin Tirmidhi ya sha bamban da wasu al'amura, istahaqqa biha zalika sharaf, wanda ya cancanci ya samu wannan daraja, wal fadli, da kuma wannan falala. Wa huwa, shi wannan littafi, yumathilu thaqafatal imam Tirmidhi bi haqqin, wannan littafin yana wakiltar wayewan kan al-Imam Tirmidhi ne. Da gwargwadon yadda malami yake, da gwargwadon haka littafin shi zai bayyana. Yayin da Imam Tirmidhi ya zama sahibu thaqafat, yana da ilmomi mabambanta, sai waɗannan ilmomin suka bayyana. Kaga dai malamin tafsiri ne, tafsiri ya bayyana a littafin shi. Kaga malamin hadisi ne, ya bayyana a littafin shi. Malamin fiqh ne, ya bayyana a littafin shi. Malamin jarh wa ta'dil ne, ya bayyana a littafin shi. Malamin tarihi ne, ya bayyana a cikin littafin shi. To shi littafin yana wakiltar yadda Tirmidhi yake, haka ma ainihin littafin yake. A ƙarƙashin haka, wa qad aradahu al-Imam Tirmidhi ba'da faraghihi min tasnifihi ala ulama'i asrihi. Imam Tirmidhi ya kai wannan littafi ga malaman zamanin shi domin su sa albarka. Shi abin da ake kira forward ko, ma'ana su duba wannan littafi ne za ku ce game da shi. Faƙabiluhu, gaba ɗayan malaman sai suka karɓi wannan littafi. Faƙad qala, shi da kanshi Tirmidhi ya ce, sannastu hadhal kitab, na rubuta wannan littafi. Fa'aradtuhu ala ulama'i al-Hijaz, sai na kai shi zuwa ga malaman ƙasar Hijaz. Faradu bihi, sai suka yadda da shi. Su waye malaman Hijaz? Su ne malaman Makka da Madina a wancan zamani. Ya ce sai suka yadda da shi. Wa'aradtuhu ala ulama'i al-Iraq, sai na kai wannan littafi ga malaman ƙasar Iraki, sai suka yarda da shi. Ta san ku malaman Iraki a wannan lokaci in suka yarda da littafi ko suka yarda da malami, don duk wani wanda ya shigo garin su ne mai kallon hadarin kaji ne. Ka duba Imam Bukhari malamin Tirmidhi ne, amma da ya shigo sai suka yi ta dariya, suna cewa wai wannan bagwarin ne, wai ake cewa wai amirul mu'minin, saboda su Allah ya musu baiwar hadisi, sannan ga su Larabawa. Sai da haka gani suke wannan Bukhari, wannan Bagwari ajami, wannan da ba Balarabe ba, wai shi ne ma amirul mu'minina. Wato saboda reni sai suka ce masu malaman da za su zauna da shi ba a hada shi da yan Islamiya. Saka ji aka samu hadisai guda 100 sai aka rikita su gaba daya. Hadisin Aisha a jefa shi cikin hadisan Jabir, wannan duk aka rikita, aka ce ku je ku zauna ku goma, kuje wannan allahu yuqalu lahu amirul mu'minina fil hadith, wannan da aka ce wai shine amirul mu'minina a hadith, kuje ku karanta mai wadannan hadisan kuji me zai ce. Da Imam al-Bukhari zai sai saka su a tarkon malamai, shine sai mai da kai shi wawa a gaban su. Suka zo wani ya karanto hadisi, sai Imam al-Bukhari ya ce ban san shi ba, sai su kyalkyale da dariya irin dariyan mugunta din nan. Sai da suka gama gaba ɗaya sai ce ai abin da nake nufi da nace ban san, ma'ana Imam al-Bukhari ya mu'amalance su ne mu'amala irin yadda kwamfuta take. Idan kwamfuta ka rubuta mata abin da ba ta sani ba sai ta ja layi, ba ta sani ba. Muhammad ne sai ka sa mata Muhammad sai ta ja layi, wai ba ta san shi ba. Saboda haka menene ya faru? sai ce ban san su ba. Wasu gama bayuwa sai ce ai abin da nake nufi ban san su a yadda kuka sa su din nan ba. Sai suka ce to in ba ga tsoro ba yaya kai ka san su, yaya suke? Sai ce kai da ka jawo hadisin Jabir, wannan hadisin ba na Jabir bane, isnadin da ka dauka ka dora mishi isnadin Aisha ne, ba yadda hadisin yake shine matanin da wancan ya jawo. Sai dubiye shirya masa hadisan nan guba ɗari da ka. To sai suka ce eh to gaskiya mun yadda kai amirul mu'minin ne. To malamin da ya turo su su yi haka ciwon zuciya ne ya kashe shi. Kuma malamin Imamul Bukhari ne, Imamul Bukhari ya haro shi ne ma zai zo garin ya yi karatu, da ya zo bayan gari sai wani ya tarbe shi sai ya sauke shi. Da ya sauke shi shi kenan sai labarin ya yaɗu. Ai wani babban malami ya zo mai suna Muhammad ibn Isma'ila. Allah sarki shi kuma ya zo ne ya ƙara karatu wurin babban malamin garin. To sai malamin garin sai ji haushi, yanzu har wani baƙo ya zo ana yaban shi, to ku ɗalibai ku zo ku ƙure mini shi. To da suka sai suka kasa ƙure shi kai co, sai ya je kuma ya zauna gaban wannan malami yana karatu, shine al-Imam Muhammad az-Zuhali. Ka je ka karanta wannan kissa gaba ɗayanta a cikin littafin Sura Alamin Nubala. Wallahi al'azim daga ƙarshe sai hawan jini ya kama shi kenan, sanadin mutuwa shi kenan. To malaman ƙasar Iraki in ka ji sun yadda da wane ya iya, to kai ma ka haƙura. Na ɗaya an yi shaida su da suna da ilimi, na biyu suna da ji da kai. To Imam Tirmidhi ya ce ya kai wa malaman Iraki faradu bihi, sai suka yarda da wannan littafi. Kaga magana ta ƙare. Wa aradtuhu ala ulama'i Khurasan, sannan na kai wannan littafi nawa ga malaman Khurasan. Idan aka ce malaman Khurasan a wancan lokaci ana nufin Imam al-Bukhari, ana nufin al-Imam al-Darimi, ana nufin al-Imam Abu Zur'a, sa'annan kuma da al-Imam Ishaq dan Rawiya da makamantansu. Yace to jin na kai musu wannan littafi faradu bihi, sai suka yarda da shi. Ƙarshe dai Tirmidhi da kanshi sun yi yarda littafin shi da kanshi, yake cewa wa man kana fi baitihi hadha al-kitab, wanda duk yake da wannan littafi a cikin gidan shi ko a ɗakin shi, faka anna ma fi baitihi nabiyyun yatakallamu, kama annabi ne a gidan shi yake jawabi, shikenan sai kulla kofa kawai. Ya gama haɗawa wannan magana tana nan a cikin shafi na 32 a cikin littafin Fada'ilul Kitab al-Jami'. Kun ji al-Imam Tirmidhi da kanshi abin da yake faɗi. Jama'a kun ji shaidar da mai littafin ya bayar game da littafin, da kuma shaidar da malaman da ya kai wa littafin suka bayar ko? To yanzu nan za a yi mana ruwan shaidu ne daga malamai wajen guda 10 dangane da cewa duk waɗannan malamai ga irin alheri da suka faɗi na wannan littafi. Daga nan za ku ba da sirrin cewa in Allah ya so mun dace mu ma. Wa qala fil ilal, al-Imam Tirmidhi a cikin littafin shi al-Ilal as-Saghir yace jami'u ma fi hadha al-kitab min al-hadith ma'lumun bihi, duk hadisan da ke cikin wannan littafi gaba ɗaya malamai na aiki da su. Abin da yake nufi malamai na aiki da su, ina so ku fahimta, idan waɗannan hadisan an sami Imam Malik ya ɗauka, Imam Shafi'i bai ɗauka ba, waɗancan hadisan kuma sai ka samu Imam Shafi'i ya ɗauka, Imam Malik bai ɗauka ba, waɗancan sai ka samu Abu Dauda ya ɗauka, Imam Ahmad ibn Hanbali bai ɗauka ba, waɗancan Ahmad ya ɗauka, Ishaq dan Rawiya bai ɗauka ba. Ma'ana cikin littafin nan nawa gaba ɗaya babu wani hadisi wanda malamai suka haɗu akan cewa ai watsi da shi sai abin da malam zai zo bayani a inda yake. Wa qad akhadha bihi ba'd ahli al-ilm, zaka samu wasu daga cikin malamai sun ɗauki waɗannan hadisai, wasu sun ɗauki waɗancan. Ma khala hadisai ne, banda hadisai ƙwaya biyu. Zakarahuma, wanda ainihin wato shi al-Imam Tirmidhi ya ambace su. Qala al-Hafiz ibn Rajab, al-Hafiz ibn Rajab a cikin sharhin shi da muka zo da shi wancan karatu ko na Imam Tirmidhi, sai ya ce wa ka'anna murada Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ahadith al-ahkam, kamar Tirmidhi yana nufin hadisan hukunce-hukunce. In ba haka ba, dukkan hadisan aqida ba suka zo a cikin wannan littafin gaba ɗaya malamai sun yi riko da su. Amma hadisan hukunce-hukunce, hadisan mas'alolin fiqh, su ne Imam Tirmidhi yake nufi, wasu malamai sun ɗauka, wasu ba su ɗauke su ba. An fahimci wannan da kyau ko? To Ibn Hajar a nan da ya zo, ai Ibn Rajab da ya zo, sai da ya faɗaɗa ya kawo waɗansu hadisan ma waɗanda malamai ba su taɓa yin fatawa da su ba. amma da yake malamin hadisi ne sai ya ce amma wannan ba hujja bace, dan malami bai dauki hadisi yayi aiki da shi ba, in aka samu wani malamin yayi aiki da shi ya zama hujja. Yace in kuma duk malamai ba su aiki da hadisi kaza ba, amma ya tabbata annabi ya fatawa da wannan hadisin shikenan. Misali daga cikin hadisan da zan tunawa akan ainihin wannan matsala shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin aikin haji, idan ka warware haramaka ranar babbar sallah baka riga kai tawafi ba, idan rana ta fadi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai ka komar da kayan haraminka sai ka kwana cikin harama. Ina ma'ana haka ranar sallah akwai ayyuka guda hudu ga duk wanda yaje aikin haji ranar babbar sallah: akwai jifa, akwai yanka, akwai aski, akwai tawaful ifada. To sai ka je kai jifa, kai yanka, kai aski, baka yi tawaful ifada ba sai rana ta fadi, a halin da ka riga ka cire haraminka ka sa rigar gida, to yanzu dole ne ka cire wannan riga ta gida ka dawo da zaninka da mayafinka ka daura ka kwana, gari ya waye ka je kai wannan tawafi sannan ka dawo ka cire. To wannan hadisin ya tabbata ko shakka babu, al-Imam Ahmad ya ruwaito shi, amma yana daga cikin hadisan da malamai ba su dauke su ba ko kwada. Ibn Rajab da yazo sai ya ce malamai ba su dauki wannan hadisi ba, ba hujja bane. Ya tabbata yace don hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba da sa hannun wani malami yake tabbata ba. Hadisin Annabi yana tabbata ne da ya inganta an gane ma'anar shi eh sai ai aiki kawai. Wannan ita ce magana da Imam Shafi'i ya tabbata a cikin littafin Ar-Risala. Ina fatar an gane. Hadisan da Imam Tirmidhi ma yake cewa fa ba a samu malaman da suka dauke su ba fa. Su ma yana magana cikin waɗannan malamai ne na zamanin shi da kuma na kusa da zamanin shi. In ba haka ba an samu sahabbai sun dauki waɗannan hadisan. Daga ciki akwai hadisin Abdullahi dan Abbas na haɗe sallar magariba da isha da sallar azhar da la'asar ba tare da wani dalili na ruwa ko ainihin sanyi ko iska ko makamancin haka ba. Wannan na daga cikin hadisan da Tirmidhi ya ce babu malamin da ya dauke shi. Na'am, amma Abdullahi dan Abbas shi da ya ruwaito hadisin ya dauki hadisin. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wa qala Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi, الإمام محمد بن طاهر المقدسي كتوى: سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراء ناجما لمينا ميسونا إسماعيل أبو إسماعيل ميسونا عبد الله بن محمد الأنصاري أجرن هراء هراء إن أينزتنا أيني واتو تكين أثر أفغانستان نفات أنغاني أثر أفغانستان تكي أزامن سيدنا عثمان لأكا تشيك دياكي. وجرى بين يديه ذكر ابي عيسى الترمذي وكتابه اكذو انا تتوناوا اغبان wannan malami game da al-Imam al-Tirmidhi da littafin Imam al-Tirmidhi. فقال سيدنا جمال منا وياتي كتابه عندي انفع من كتاب البخاري ومسلم. ني اورينا littafin Tirmidhi yafi amfani fiye da littafin Bukhari da Muslim, لان كتابي البخاري ومسلم domin littafannan guda biyu, ɗaya na Bukhari ɗaya na Muslim, la yaqifu ala alfa'idati minha illa almutabahhirul alim, sai malami wanda ya zurfi a cikin ilimi yake iya cin moriyar su. Wa kitabu abi isa minhuma, ko amma wa kitabu abi isa littafin abi isa Tirmidhi yusilu ila fa'idatihi kullu ahadin minan nas, kowa cikin mutane zai iya cin fa'idar littafin. Matukar ka iya karatu kana bude littafin Tirmidhi sai kaga abin da zaka fa'idanta, saboda na daya littafin ya rubuta shi da larabci mai sauki, na biyu hadisan duk da yake kawa baya duba lafazi mai wahalar fahimta, zai dubi lafazin da ka karanta za ga yayi daidai da babu, sannan sai maganganun malamai da zai kawo cikin larabci mai sauki. Dan haka kowa ya bude cikin daliban ilimi zai ga abin da zai iya amfana, amma Bukhari da Muslim waɗannan tafai ne sai an samu gwarazan malamai suke iya karanta su. Don haka ya ce shi a wurin shi to littafin Tirmidhi ya fi amfani, ku kiyaye, ya fi amfani bai ce inganci ba. Wa qala al-Hafiz Yusuf ibn Ahmad al-Baghdadi, al-Hafiz Yusuf dan Ahmad al-Baghdadi yake cewa mai Abi Isa Fada'il, baban Isa Tirmidhi yana da wasu falaloli tujma'u waɗanda ake tattara su wa turwa ake bada labarin su wa tusma'u kuma ake zuwa sauraron su wa kitabuhu littafin shi min al-kutubil khamsa yana daga cikin littafai guda biyar allati tafaqa ahlul aqd wal hamm wal fadl wa aqu wal fiqh min al-ulama'i wal fuqaha'i wa ahlul hadithi an-nubaha ala qabulha littafin shi yana daga cikin littafai guda biyar wadanne ne littafai guda biyar sune Bukhari Muslim Abu Dawud da shi Tirmidhi din sannan da Nasa'i banda Ibn Majah anan to yana daga cikin tafai guda biyar wadanda annati tafaqa ahlul aqd wal hamm wadanda malaman da suke kullawa suke warwarewa me yake nufi kenan sune Bature yake kira law makers manyan manyan malaman da yake in suka yi fatawa akan ka ba sai aiki kawai in suka ce a yankawa ne sai yanka in suka ce a kyalawa ne sai a kyale shi sune malaman da in suka ce abu kaza daidai ne daidai ne in suka ce ba daidai bane to irin waɗannan malamai wal fadl da manyan malamai masu daraja wal fiqh da masana fiqh min al ulama'i daga cikin hamshakan malamai wal fuqaha da su malaman fiqh din wa ahlul hadisi da malaman hadisi annubaha waɗanda suke fadakakku wato masu basira sun hadu ala qabulha akan karban waɗannan littafai wal hukm bi sihhati usulha akan cewa asalin isnadodin da waɗannan littafai suke hujja da su ingantattu ne wa ma warada fi abwabiha da kuma hadisan da suka zo ko kuma bayanan da suka zo a cikin babugan su wa fusulha da kuma fasulan su malamai sun hadu akan a karbi wannan magana jama'a kun ji bayani na nawa bayani na biyu kenan ku sai na uku وقال الحافظ ابو القاسم الحافظ ابو القاسم الاسترعادي كو الاسعردي yake cewa wa ba'du to bayan haka fa inna ilma al-athar fi ilmi al-hadisi ashrafu al-ulumi fi al-ma'ad amahira shine ilmi wanda yake mafi daukaka duk wanda ya ilmin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya sami ilmin mahira mafi daukaka wa arjaha inda rabbil ibad kuma shine ilimin da aka fi sare a wurin ubangijin halittu bayan Allah a samu rahama a wurin shi walahu a'immatu wannan ilimi yana da limamai wa jihadizatun da qararru wa nuqadun da waɗanda suka iya bincike game da wannan ilimi addalu rijalaha waɗanda suka ainihin nagartantar da mazajen da suka rawaito waɗannan hadisai wa jarrahu kuma suka raunata waɗanda suka cancanta a raunata wa sharahu alfazahu sannan suka sharhi lafuzan waɗannan ainihin hadisai wa audahuha sannan suka ainihin yi bayanai danna danna a kansu fa kana min ajalliha na daga cikin littafai mafi daraja ta'alifan al-imam abu isa tirmidhi daga cikin malaman mafi daraja daga waɗanda suka rubuta littafi shine al-imam abu isa at-tirmidhi ishtamala kitabuhu ala fiqh al-hadith littafin Tirmidhi ya tattaro fiqhu na hadisi a kawo hadisi sai a ba a ciccire maka fiqhu wa ilmihi da bayani akan yadda ake gano matsalolin da ke cikin hadisi wa bayanul majruhin min rijalihi da kuma bayanin masu rauni daga cikin mazajen hadisi wa ta'dil naqalatihi da kuma bayanin nagartantar da waɗanda suke ciro ainihin waɗannan hadisai kuma kun ji bayanin malami na nawa bayanin malami na uku kenan وقام الحافظ ابو محمد ابن طاهر ابو الفضل المقدسي الامام ابو محمد ابن طاهر ابو الفضل المقدسي yake cewa wa amma abu isa tirmidhi rahimahullah shi dai tirmidhi Allah madaukakin sarki ji kanshi fa kitabuhu wahdahu ala arba'ati aqsam littafin imam tirmidhi in ka dube shi ya kasu kashi uku wato kashi hudu wato in kuka duba an aka zo kaddamar da littafi a wurin yan boko akwai wani wanda za a ware a ce shine book reviewer shi zai je ya karanta littafin in aka zo wurin taro ya bar wa jama'a labarin abubuwan kanu da ke cikin littafin ko to yanzu abin da muke samu kenan anan ana bada review ne da kuma analysis takaitattun bayanai waɗanda za su gamsar da kai game da littafin al-imam Tirmidhi littafin shi yake in ka dubi littafin a cikin shi nau'i hudu ne qismun sahihun maqtu'un bihi kashin farko shine hadisan da ke cikin ingantattu ne yanke babu shakka game da ingancin su وهو ما وافق فيه البخاري ومسلم سنة حديثان ده ترمذي يباك ده بخاري ده مسلم معنى حديثان ده بخاري ده مسلم يرويته ترمذي ما يرويته إذن ستبوء لمن إنجل تتولي وقسم على شرط الثلاثة دونهما akwai kishi na biyu waɗanda su kuma suna bisa sharaɗin malamai uku ne waɗanda ke ƙasa da Bukhari da Muslim su waye ke ƙasa da Bukhari da Muslim su ne Abu Dauda da Nasa'i sai ainihin wato Ibn Majah to akwai hadisan da sun yi daidai da waɗannan ainihin malamai sharaɗin su wa qismun akhrajahu ko lidbiyya akwai kuma ainihin wato kashin da Imam Tirmidhi ya fitar da su ne liddiyya domin ya nuna yadda suka karo da wasu hadisan kuma wa abana an illatiha dan haka sai ya bayyana illolin su wato zai kawo maka hadisi sahihi ko ko kuma ya kawo maka abisa wannan matsalar ga wani hadisi da'ifi wanda yake karo da wancan sahihi sai bayyana maka matsalar shi ka bi kashi na uku kenan sai malam yake cewa ko wannan yughfilhu Imam Tirmidhi bai gafala game da ire-iren waɗannan hadisan ba wato in ya kawo su masu matsala ne sai ya tsaya bayyana matsalar kuma wa qismun rabi' kashi na hudu abana huwa anhu shi Tirmidhi da kanshi shine ainihin wato ya bayyana ire-iren waɗannan hadisai fa qala bari ku ji abin da yace game da kashi na hudu ma akhrajtu fi kitabi illa hadisan qad amila bihi ba'd al-fuqaha yace babu wani hadisi da na fitar a littafi na sai yazan wannan hadisi ne da an samu wani daga cikin malaman fiqh ya taba aiki da shi wa hadha shartun wasi'un sai malam yace to kaga wannan sharadi ne mai fadi fa inna ala hadha al-asli to abisa wannan ka'idar da Tirmidhi ya fadi kullu hadisi muhtajja bihi muhtajjun wani hadisi da mai kafa hujja ya kafa hujja da shi zai shigo ciki aw amina bihi amil ko kuma duk wani hadisi da wani ya aiki da shi akhrajahu Tirmidhi zai fitar da shi kenan ko sawa'un sahha tariquhu aw lam yasahha hanya ta inganta ko bata inganta ba sai malam yace wa qad azaha an nafsihi al-kalama Tirmidhi ya ainihin wato bayyana magana game da ire-iren wannan hadisi da kanshi fa innahu shafa fihi tasnifahu domin al-Imam Tirmidhi ya warkar game da yadda ya tsara wannan ainihin littafi wa takallama ala kullin kuma yayi magana akan kowane hadisi bima ya qatabihi da ainihin hukuncin da ya dace da shi wato ina so ku fahimci wannan kashin hudu ne hadisan da ke cikin littafin Tirmidhi kashin farko sahihan hadisai kashi na biyu fa hadisan irin su ɗaya da na Abu Dauda da Nasa'i da Ibn Majah to me ake nufi anan akwai sahihi akwai da'ifi akwai munkari har maudu'i akwai domin Abu Dauda ya fitar da hadisai maudu'ai Ibn Majah ya fitar da hadisai maudu'ai a ƙarƙashin wannan kun fahimci wannan magana da kyau ana cewa irin hadisan Abu Dauda da Nasa'i da Ibn Majah su ne kashi na biyu to kashi na uku kuma fa su ne hadisan da asali shi kanshi Tirmidhi ya san ba su inganta ba kuma in ya fitar da su shi da kanshi yana fitowa karare ya ce haza hadisun gharibun wannan hadisi gharibi ne duk inda ka ji ya ce gharibun kadai ya shuru yana nufin da'ifi sai ka ji ya ce tafarrada bihi fulanun an fulani wane ne kadai ya ruwaito shi daga wane shi kuwa wane sai ya ce malamai sun ce mutumin banza ne to ka duba mutumin banza shi kadai ya ruwaito magana ya za a yi ta zama ta gari a ƙarƙashin wannan Tirmidhi ya yi bayanin wannan to akwai nau'i na uku kuma ai na hudu shine Tirmidhi ya ce hadisan da malamai suka yi aiki da su to maganar wannan shine malamin ce ai tana da fadi ko duk wani hadisi da wani malamin ciki ya yi aiki da shi Tirmidhi zai iya fitar da shi to anan ne wannan magana take nufi tayo hadisin ya zama ya inganta tayo hadisin ya zama bai inganta ba to anan ne al-Imam Tirmidhi wani lokacin yakan bayyana matsalolin wani lokacin ba ya bayyana matsalolin ba ya rage maka kai ne bincike ya bi bude maka kofar bincike tun da ya kawo maka isnadi sannan kuma ya kawo maka malamin da ya aiki da wannan kaga kenan sai ka koma ka ga malikiya da suke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sallama uku da suke ce in kana biha ahadu to yanzu wannan hadisi in Tirmidhi yazo sai ga baki ne shiru sai ce wa alaihi malikun imam malik ya bada fatawa da wannan farki sai ka tafi ka je ka bincika wannan hadisin ya inganta muna bincika sai mu ga hadisi ne munkari sai ce to wannan ku da maliku da malikiya ni dai na yi aiki na wannan hadisi ne da maliku ya aiki da shi ya fatawa da shi ku malaman hadisi ku je ku tabbatar ya tabbata ku yi aiki da shi kamar yadda maliku ya bai tabbata ba fa to kuma sai ku watsa da imam malik fatawar shi ku ce Allah ya gafarta mishi zama kun fahimci wannan da kyau to in kun gane wannan jama'a littafin na al-imam Tirmidhi ya cancanci sifofin da na faɗi a kwanaki na ce ne littafin yana buƙatar in karantar da shi zaka yi to sai ka yi shiri amma in karantawa zaka yi kai kada a ɗaki zaka buɗe abinka kai ta karantawa zaka fahimci dora daga ciki amma abu ne da zaka zo fahimtar da mutane ko kun san menene kake cewa kenan ka zo ka karantar da mazhabobin malamai ne gaba ɗaya da dalilan su da gano inganci ko rashin inganci ina fatan kun fahimci haka a fakaice amma yanzu misali in ka zo zaka karantar da littafin Imam al-Bukhari kana karantar da abubuwan da Imam al-Bukhari ya fahimta ya yadda da su ya amince da su ya kawo musu hujjoji ne sai dai a ce wannan magana ta yi daidai da Maliku wannan ta yi daidai da Shafi'i amma dai shi Bukharin ne yanzu amma shi Tirmidhi abin da yake ce maka zai kawo maka hadisai ne waɗanda malamai suka yi aiki da su da kuma hujjojinsu da bayanai a kai to wannan yana buƙatar ka ɗauki lokaci wajen i'dadu darsi wato in za ka yi lesson plan kana buƙatar ka shirya kyakkyawar shiryawa don ba haka ba hadisin 'yan mazhabi kaza Imam Tirmidhi zai kawo shi karshen ta Tirmidhi bai bayyana matsayin hadisin ba kai kuma ka zo fake-faken bincike kai ka je ka ce hadisin bai inganta ba idan a cikin 'yan mazhabin akwai malamin hadisin ya taso maka ya baka yi daga baya ka zo ka ce to ka janye fatawarka don maka yi maganar da ko an kada an raya sai a samu maganar tana nan yadda ka yi ta ya rage ko a yadda da ita ko ba a yadda da ita ba wa qala al-hafiz Abu Bakar Muhammad ibn Musa al-Hazimi al-Imam al-Hazimi shi ku abin da yace wa fil haqiqati a kashin gaskiya sharhu Tirmidhi ablagu min sharhi Abi Dauda ka'idojin al-Imam Tirmidhi sun fi ka'idojin al-Imam Abu Dauda li'anna al-haditha idha kana da'ifan domin hadisi in ya kasance mai rauni ne aw matla'uhu min hadisi ahli at-tabaqati ar-rabi'a ko kuma asalin hadisin ya taho ne daga malamai 'yan tabaka ta hudu daga cikin ainihin malaman al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yubayyinu da'afahu to Tirmidhi zai bayyana raunin wannan hadisi wa yunabbihu alaihi kuma zai fadakar game da wannan rauni fa yasiru alhadisi indahu sai zama kenan wannan hadisin a wurin Imam Tirmidhi min babu shawahidi Tirmidhi ya kawo shi ne ta babin kafa shaida kawai wal mutaba'at da goyon bayan asalin wata magana wanda ya karfafa a kanta wa yakunu i'timaduhu sai zama asalin madogarar Tirmidhi alama sahha inda jama'a shine asalin hadisin da ya inganta a wurin manyan malamai shine Tirmidhi zai hujja da shi me wannan magana take nufi idan Tirmidhi yazo zai kawo hadisi zai iya kulla babu da shi wannan hadisi sahihi ne sai kuma ka ji yazo ya kawo wani hadisai ko kuma wasu riwayoyi waɗanda suke masu rauni ne waɗanda ba su biyo bayan wannan to in ka ce me yasa sai ya ce ya kawo su ne kawai waɗannan don su zama waigi ga wancan don ba ma ko ba babu su wancan ya riga ya tsaya amma dai tun daga waɗannan wanda suka taho sai ya ce to bari ya sassa ya tattare ya tattare ko kun fahimta jama'a to wannan ainihin yana daga cikin malamin da ya bayyana sirrin littafin al-Imam Tirmidhi Abu Dauda fa Abu Dauda ba shi da irin wannan domin shi Abu Dauda dama cewa yake zai kawo hadisi hadisin da ya zama yana da tsananin rauni zai bayyana wanda bai da tsananin rauni ba zai shi ka ga ta iya yiwa Abu Dauda in ya samu hadisi da'ifi jibban ya bayyana munkar ya bayyana maudu ya bayyana da'ifi fa sai ya shiru to amma ka ga littafin Tirmidhi ba haka yake ba littafin Tirmidhi da kanshi zai bayyana maka wannan hadisin ga matsayin shi wannan hadisin ga matsayin shi wancan ga matsayin shi kuma matsayin ba zai bayyana ne kawai ba sai ya gaya maka dalilin da yasa ya kai ga wannan hukuncin yace saboda wani da ya ruwaito shi kaza kaza ne wa qala al-hafiz abu umar ibnu abd al-barri an-namari al-imam ibnu abd al-barri Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yake salasatu kutubin littafai guda uku muktasaratun fi ma'anaha a asalin ma'anarsu a takaice suke insuruha amma ni ina fifita su wa usabbiluha ina daukaka su akan sauran littafai littafin farko shine musannafu abi isa tirmidhi fi sunan littafin da abi isa tirmidhi ya rubuta game da sunnoni shine sunan tirmidhi littafi ne takaitacce amma ina fifita shi akan masu tsawo wal ahkam fil qur'ani ibn bukair da littafin al ahkam fil qur'ani na al imam ibn bukair wa mukhtasar ibn abd al hakam da kuma littafin mukhtasar na ibn abd al hakam wadannan littafai ne takaitattu amma kuma a cikin abin da suke magana na fifita su fiye da manya da suke a cikin su inji ibn abd al barr ina fata an gane وقال الحافظ ابو اسماعيل الهروي الامام الهروي كتوى كتاب الترمذي احسن كتاب صنف في الاسلام لتاف الترمذي شيني لتاف نفي انغانشي وند اكا ربوتا المسلمشي واقربه ما اخذا كما شيني لتاف دي في كسانشي دا اي ركو دا شي لاهتداء المرء لما يريده سريعا دومين يشير يد متون زوا دا ابن دا متين يكي نما سكين غزاوة بلا مشقة باتار دا وحلا وابتو في لتاف الترمذي وكلامه على فقه الحديث الذي يريده فيه حسن sannankuma maganganun da Tirmidhi yake kawowa wajen bayanin fiqhin hadisi wadannan maganganu ne kyawawa kun ji shaidar da wannan malami ya bayar wa qala abu sa'adat ibn al-asir al-jazari al-imam al-jazari ko cewa yi wa hadha kitabuhu sahih ahsan al-kutub wannan littafi na Tirmidhi as-sahih shine littafi mafi kyau kun san mun yi bayani a baya dama shi wannan yana daga cikin mutanen da suka kira littafin da as-sahih wa aktsaruha fa'ida yace kuma wannan littafi ya fi sauran littafai amfani wa ahsanuha tartiban kuma wannan littafi ya fi sauran littafai tsari wa aqalluha takraran sannan wannan littafi ya fi sauran hadisai karancin maimaita hadisai wa fihi ma laysa fi ghayrihi min dhikril mazahidi a cikin wannan littafi akwai abubuwan da babu a cikin wasu littafai da ba shi ba saboda mai littafin yana fadin mazhabobi a ciki ووجوه الاستدلال da kuma hanyoyin da ake bi ake kafa hujja wa kowace mansaba da hadisin ta وتبيين انواع الحديث da kuma bayyana nau'ukan hadisi min sahih wal hasan wal da'if wal gharib ya bayyana hadisi wannan sahihi ne wannan hasan ne wannan kuma garibi ne wa fihi jarh wa ta'dil a cikin hadisin akwai kanikanci game da mazhabin hadisi a cewa yana mutumin kirki ne wani na banza ne wa fi akhirihi kitabul ilal sannan a ƙarshen littafin kuma akwai kitabul ilal wanda wannan littafin yana daga cikin tafan da ainihin ke bayyana ilimin gano matsalolin hadisai daga cikin hadisan da aka kawo a littafin da ma waɗanda ba a kawo cikin littafin ba to sai mene yake cewa kad jama'a fihi fawaid hasana الامام الترمذي يتترى فائده كاوة اتكي وانا لتاسي لا يخفى قدرها على من وقف عليها وانا دي يسابد وانا لتاسي تدرج وانا لتاسي دغا تقول قريش با انا هاتن جماعة كنجي وانا وقال القاضي ابو بكر ابن العربي ينا دك اتكي معلمان با سكتي قواسن لتاسي الترمذي جماعة ومن يجي قبس ناكا تي قبس تنك اساسي ترمذي بي ya je ya koyo littafin ya kafo shi da rubutun hannun shi ya zo ya zauna kuma yi sharhin littafin gaba ɗayan shi haƙiƙanin al'amari kamar yadda za ku zo ku ji imam abubakar ibn al-arabi yana daga cikin malaman da su ne suka fara Tirmidhi sharhi domin tun a ƙarni na biyar kamar shekaru 900 kenan da suka wuce yanzu ko kusan 1000 yau littafin sharhi wasu malamai ma cewa suke shine malami na farko da ya fara littafin sharhi domin malaman da suka zo kafin shi abin ma da suke gani wannan sharhi za a yi wannan littafin ai shi da kanshi littafin sharhi ne to amma da Ibn al-Arabi ya je zauna gaban malamai ya koyi littafin yace sai gane littafin yana buƙatar ai sharhin shi shine ya zo ya zauna ya sharhi ya sa mishi Aribatul Ahwazi to yana tattauna mas'aloli masu dindin yawa game da fiqh game da lughal arabiyya game da jarh wa ta'dil da makamantansu to bari mu ji shaidar da ya bayar akan littafin kuma sai ya ce wa laysa fi qabri kitabi abi isa misluhu yace game da daraja, to babu wani littafi da yake darajar littafin Abi Isa. Halawata maqta'in, yana da ainihin wato zaki in aka gutsuro shi, ma'ana in ka gutsuro littafin yana da zaki. Wa nafasata manza'in, sannan littafin yana da darajar irin yadda yake ciro maganganu, ma'ana isnadojin shi suna da daraja. Sannan wa ububata mashra'in, sannan littafin yana da gardi a wajen ainihin mu'amala da shi. Wanda ce gardi jama'a, abinda ba zaki ba, ba daɗi ba, kamar a ce kai wannan abu yana da gardi. Me Hausa yake siffanta da zaki? Mangwaro, gwaiba. Haka ne? Lemu shi ma sai a ce yana da zaki. To menene za a ce kaza yana da gardi? Gyaɗa. Sai a ce gyaɗan nan tana da gardi, madaran nan tana da daɗi, madara daɗi za a ce ita kuma. Lemu kuma a ce zaki. To gyaɗa fa sai a ce tana da gardi. To ina ma'anar wannan gardi? Shine ma'anar zaki, inda za a koma ga lemu. Shine malam yake cewa wannan littafi yana da gardi in aka zo mu'amala da shi. Wa fihi 14 ilman. To jama'a sai ku nutsu da kyau. Wannan malami ne da ya zauna ya koyi littafin tun daga farkon shi har ƙarshen shi. Kun ji ɗaya? Ya je ya karantar da littafin a garin su. Ya zauna kuma ya sharhi littafin gaba ɗaya. Bari ku ji bayanin da zai yi. Yace littafin yana da ilmomi guda 14 fara'id, kuma kowane ilimi ne zaman kanshi ne, bai da alaka da ɗayan, wato farid, to jam'in fara'id. Kowane ilimi ɗaya daga cikin 14 ɗin ilimi ne mai zaman kanshi. Sannafa wa zalika aqrabu ila al-amal wa asnada wa sahaha wa ashhara wa addada at-turuq wa jarraha wa addala wa asma wa akna wa wasala wa qata'a wa awdaha al-ma'mul bihi wal matruka wa bayyana ikhtilaf al-ulama'i fi ar-radd wal qabul li atharihi wa dhakara ikhtilafahum fi ta'wilihi wa kullu 'ilmin min hadhihi al-umur aslun fi babihi faradda ila nisabihi ko faradda ila nisabihi. Haka ne, fardun fi nisabihi, fardun fi nisabihi. Yace sannafa, Tirmidhi ya rubuta littafi. To me ma'anar sannafa nan? Ya tsaya ya tsara abin shi da kanshi, bai koyo daga wani ba, wato bai kwaikwayo daga wani ba. Wa zalika aqrabu ila al-amal, yace wannan shine aikin da malamai suka kusantarwa zuwa ga daidai. Shine in ka zo ka samu wasu sun yi abu, kai kuma sai ka zo ka kirkiro naka da kanka wanda zai zo da wani ƙarin ilimi, ba wai ka maimaita abin da wani ya yi ba. Ko kun fahimta jama'a? Wa asnada, sannan ya kawo isnadi. Wa sahaha, kuma ya inganta. Wa ashhara, ya kawo mutane waɗanda suke shahararru ne. Wa addada turuqa, kuma ya rinka kawo hanyoyi adadi-adadi daban-daban. Wa jarraha, kuma ya raunata waɗanda suka cancanta a raunata. Wa addala, kuma ya adilantar da waɗanda suka dace a adilantar da su. Wa asma, ya ambaci sunan waɗanda ba a san sunansu a cikin riwaya ba. Akwai mutanen da alkunyarsu sunansu zai zo a cikin riwaya, sai ka gance haddathana Abu Muhammad al-Maqdisi, baban Muhammad na Maqdisi ya ba mu hadisi, to waye shi? Sai ce sunan shi Ishaq ibn Ibrahim. Ka gani? Shi ya faɗi sunan wanda aka faɗi alkunyar shi. Wa akna, sannan ya faɗi alkunyar wanda aka faɗi sunan shi. Ko kun gane? Wa wasala, sannan isnadin da ya zama bai cika ba, Imam Tirmidhi ya kawo shi da cikakkiyar riwaya. Wa qata'a, kuma ya kawo isnadin da yake yankakke ne. Wa awdaha al-ma'mul bihi wal matruka, ya fito ƙarar ya bayyana hadisan da malamai ke aiki da su da hadisan da malamai ba sa aiki da su. Wa bayyana ikhtilaf al-ulama, sannan ya bayyana yadda malamai suka yi sabani fi ar-radd wal qabul li atharihi, da yadda malamai suka karɓo su hadisai ko suka tura wasu hadisai waɗanda shi ya kawo a cikin littafin. Wa dhakara ikhtilafahum fi ta'wilihi, sannan wajen fassara ma, yaya malamai suka fassara hadisi kaza? Tirmidhi in yazo jama'a yakan kawo sai ce malamai sun ce ga fassara hadisi kaza, amma kuma su wane sun ce ga nasu fassara. Wa kullu ilmin, Ibn al-Arabi yace kowane ilimi min hadhihi al-ulum, daga waɗannan ilmomi aslun fi babihi, kowanne babi ne mai zaman kanshi a asali. Fardun fi nisabihi, kuma in za a bashi rabon shi, to shi ma mai cin gashin kanshi ne. Amma dukkan waɗannan abubuwan guda 14 Tirmidhi ya tara su a cikin littafin shi. Jama'a kun fahimci wannan? Wa qala Abu Abdullah Muhammad ibn Umar ibn Rushayd. Al-Imam ibn Rushayd yana daga cikin manyan malamai waɗanda har sharhin Sahih al-Bukhari ma su yi. Bari ku ji abin da yace. Wal ajra ko haka ne? Eh, ala wadhi at-tariqi an yuqala. Abin da yafi dacewa a gudanar da shi. Ma'ana maganar da tafi dacewa a faɗe ta dan a bayyana hanyar da Tirmidhi ya rubuta littafin shi a ce innahu tadammana al-haditha musannafan ala al-abwab. Tirmidhi ya tattara hadisai ne ya tsara su amma a bisa babuka babuka. Wa huwa ilmun bi ra'sihi, yin haka ma ilimi ne mai zaman kanshi. Kun san ba tattara hadisan ba, amma kowane hadisi ka sa shi inda ya dace nan ma kuma wani ilimi ne. To Tirmidhi ya yi haka. Wal fiqha ilmun sani, sannan fiqhun kuma da ke cirewa a cikin waɗannan hadisan ilimi ne na biyu. Wa ilmun al-hadith, sannan sai matsalolin da yake bayyanawa na hadisi ilimi na uku kenan. Wa yashtamilu ala bayani sahih min as-saqim, sannan littafin Tirmidhi yana tattare da bayani dangane da hadisan da suka fi inganta da waɗanda ba su inganta ba. Wa ma bainahuma min al-maratibi, sannan da kuma yadda hadisan suka sha bamban waɗanda suka inganta din sai ya ce wannan hadisi sahihi ne, wannan fa hasan ne, kaga sun inganta. A waɗanda ba su inganta ba fa sai ya ce wannan hadisi munkar ne, wannan hadisi fa da'ifi ne, kaga su ma waɗanda ba su inganta ba sun sha bamban. Ya ce ilmun salif, wannan kuma an tattara wani ilimi ne na uku mai zaman kanshi. Wal asma'u wal kuna, gano sunayen malamai da kuma alkunyan malamai, wannan ma wani ilimi ne mai zaman kanshi. Rabi'un na hudu, wat ta'dil wat tajrih, sannan gano su wane mutanen kirki ne, su wane ku mutanen banza ne. Khamis, wannan kuma ilimi ne na biyar. Wa man adraka an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mimman lam yudriku, sannan da iya bambance sahabban da suka hadu da manzon Allah da waɗanda ba su hadu da manzon Allah ba. Mimman asnada anhu, waɗanda kuma gashi sun danganta kansu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, fi kitabihi, wanda Tirmidhi ya kawo su a cikin littafin shi. Sabisu, wannan ilimi ne na shida. Zaka ji wani mutum as-sunabuhi, wannan as-sunabuhi din nan Tirmidhi zaka ji ya kawo hadisin shi. Sunabuhin nan ya taho yana ta nuku-nuku a hanya, ashe rabon ba za su hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya zo bayan garin Madina sai hadu da wani sahabi, sai ce na ta hurin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko da na yi ta dan biye-biye a hanya. Sai ce cap ijan, sai ce je iwar haka muka rufe annabi. To yanzu wannan as-sunabuhi din zaka rinka jin hadisan shi yana cewa qala rasulullahi. To yanzu sunabuhin nan ya tabbata cewa bai shigo garin Madina ba ma annabi yana da rai, amma kuma zaka je na cewa manzon Allah ya ce. To Imam Tirmidhi a cikin littafin shi zai kawo maka waɗanda suke danganta kansu zuwa ga annabi a halin ba su gan shi ba, da kuma waɗanda zaka ji an ce wani bai ga annabi ba. Tirmidhi zai ce a kuskure aka yi ya gani, ga tarihi ga tarihi, duk yayi wannan bayanin a cikin littafin shi. Sannan wa ta'didu man rawa zalika alhadith, da kuma kawo mabambantan waɗanda suka rawaito wannan hadisi. Sabi'un, wannan ilimi ne na shida. Shine ne imamu na bakwai. Imamu Tirmidhi sai ce ga hadisi daga Aisha, in ya kawo da isnadi a ƙarshe fa sai ka ji ya ce wa fil babi an abi sa'idin wa khaza wa kaza wa kaza, ita lissafo sunayen waɗansu sahabbai ko? To babu littafin da zaka je ka samu wannan littafin da irin wannan ilimin sai kuma littafin Tirmidhi. Sai ce to wannan ilimi ne na bakwai. Sai yake ce wa hadhihi ulumuhu al-jumliyya, waɗannan su ne tattaruwar ilimomin da littafin Tirmidhi yake haɗe da su a jumillance. Wa amma tafsiliyya, amma ilimin keke da keke na balla-balla da ke cikin littafin Tirmidhi, malam sai yake fa muta'addida, waɗannan suna da yawa. Wa bil jumla, kai a taƙaice ne, fa manfa'atuhu kabira, amfanin wannan littafi yana da girma. Wa fawa'iduhu kathira, kuma fa'idar wannan littafi tana da yawa. Jama'a, kun ji shaidar da wannan malamin ya bayar. Sai kuma ɗaya daga cikin malaman da suka yi sharhin wannan littafi, wanda aka fi sani da Ibn Sayyidin Nas, ya ce wa qala al-hafiz Abu al-Fath Ibn Sayyidin Nas. Al-Imam Ibn Sayyidin Nas ya ce wa lamma kana kitab al-jami' li Abi Isa Tirmidhi al-hafiz rahimahullah wa radiya anhu, yayin da ya zama littafin nan na al-Imam Abu Isa Tirmidhi, Allah ya ji kan Tirmidhi, Allah ya yarda da Tirmidhi, huwa allazi abda'a jami'ahu, shine yazo ya fara abda'a ai shine ya fara kirkiro wannan irin tsarin littafin wama abada amma kuma bai kawo abubuwa masu nisan fahimta ba wallazi haziya bi ta'dadi hadhihi al-ulum wanda littafin ya samu rabo da ire-iren waɗannan nau'uka na ilmomi fakana biha min ghairihi aq'ad dan haka wannan littafi ya fi samun gindin zama a wurin malamai fiye da wani littafin wanda ba shi ba fa zammana jawaqo jawamihaha sai ainihin al-imam at-tirmidhi ya sauƙaƙe bangarorin wannan littafi wato duk bangaren da ka bude zaka karanta zaka yana da sauki wa sahala tawamihaha sannan abubuwan da ake sa rai a karanta a wahala a cikin littafin to in ka karanta sai ga at-tirmidhi ya sauƙaƙe su wa arsala ko mawaqihaha sannan at-tirmidhi ya sauƙaƙe abubuwan da wato ya sauke abubuwan da suke da tudu abin da yake da tudu wanda zaka ce zaka sha wahala kamowa sai at-tirmidhi ya sauke maka su ƙasa sannan wa asala bi anaqil matiyi ko abaqihaha sannan sai ainihin at-tirmidhi ya amfani da ainihin wato wuyayen raquma sai ya sauƙaƙe maka tsawon tafiya me yake nufi da wannan maganar hadisan da sai ka ji kilomita 2000 zaka je ka samu su at-tirmidhi ya haura kuma ya kawo maka su ya tara maka su fata an gane sannan wastalana haka ne sa'abaha ya kuma sauƙaƙe maka abin da yake da wahala a cikin hadisan wa abana liman zanna bu'daha qurbaha duk wanda yake zatan nisan waɗannan hadisan to at-tirmidhi ya kusanto mishi da waɗannan hadisan الامام ابن سيد الناس يفضل وانا مغنر اتبين شرح انش ميسونا النفو الشذي شي وانا مالو من يفعل شرح ترمذي جماعة ياسو دم مطلولين دا اكي قرينا لتافين يما قنون سوسي الله يقول كرانش بيوت بابك كما قدات ستين دونا ابو بمائرس انبقوا لتافين ناشا مجلدي بيوكو مجلدي هو لكن منا نندسو سنوزو بيان شرحوه لتافين زام قبات الدسو واتو شي ادن يزو yana son yin sharhin komai ne game da littafin dan haka shekarun da ya ci wajen iya abin da yayi in ba sharhi ne sama-sama ya isa ya gama littafin shi yasa malamai suka ce da al-imam ibnu sayyidin nas ya gama sharhin shi to da kuma babu wani sharhi da za a bukata bayan shi na tirmidhi amma sai zama mutuwa ta mishi gaggawa ta mawaki Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi amma an samu wani malami kuma ya zo shi ma ya fara yazo ya ci gaba da sharhi shine al-Imam al-Iraqi yana dadda zai gama shi ma ya rasu dan shi Abu Zur'a yazo ya karasa to amma Bahaushe ya ce kama da wani batawa ne domin galibi idan suka zo sai su ce yadda wani ya dauko sharhin nan fa ba zai yi a ci gaba ba saboda aiki ne da wahala yana buƙatar kana da kayan aiki kana da lokaci sannan kuma sai ka tsaya ka dubi yadda rayuwarka take saboda malamai in suka tashi za su rubuta littafi sukan dubi bayan sun iya ilimin suna da kayan aiki sai malami ya zauna ya dubi yanzu shekara ta 80 idan na dauki aikin da ake gamawa a shekara 40 anya sun ce bai kamata ba bari in yi abin da zai yi kawai al-imamu ibnu abi hatim shine yayi aiki cikin hikima da imamu ahmad ibn hanbali da suka samo ilimi suka tara ilimi sai suka ga imamu ibnu abu hatim ar-razi sai ya ga ya dawo kasar su wajen shekarar shi 70 da wani abu idan yace zai zauna duk ilimin da yake da shi gaba daya sai ya karantar shi da kanshi yace yana da yakinin zai mutu bai gama karantarwa ba to yana da da sai ya zauna da dan sai ya juye ilimin shi a cikin kan dan gaba daya to shine dan yazo ya rubuta littafai masu dindin yawa dan haka mutu yawancin ilimin dan sai dai kaje ya ce sa'altu abi na tambayi babana qala abi fulanun fulan imamu ahmad shi ma da yazo rubuta littafin al-musnad yaga cewa in ya fito yace zai karantar da littafin al-musnad gaba daya wa ana karantar da 40 hadisi ma ana rikici da yan bid'a imamu ahmad ibn hanbali yace zai karantar da musnad za a yi ta rikici kafin a kammala littafin ya rasu sai saka dan shi abdullahi a daka sai karantar da shi littafin gaba daya ma'ana kai abdullahi kana da sauran lokaci ko ci gaba da gogormaya da yan bid'a dole ne in zaka yi aiki ka rinka gwadawa yadda dan karka ibo wa kanka abinda ba za ka iya ba, sai ka dubi me za ka iya, sai ka dubi waɗanda za su taya ka. Ibn Hajar da ya tayar wa Bukhari sharhi, yana so yi sharhin da yake babu kamar shi, sai ya ce amma ba shi da lokaci. Sai dubi cikin ɗaliban shi akwai waɗanda Allah ya baiwa, sai ciro wata kalma a hadisi, sai ce wane eh na baka wata uku ka je ka yi mana bincike akan wannan kalma, wane ka je ka yi mana bincike akan wannan hadisin wata biyar. In ka je ka gama binciken, sai a zo a zauna a tace wannan binciken ka, sai a hada. A haka da shi da ɗaliban suka gama sharhin Bukhari a shekara 27, da shi da ɗaliban. To me kake tunanin shi kadai ne? Waɗannan maganganun ina faɗi ne saboda galibi a yau akwai malaman da sai su ɗaukar wa kansu ayyukan musulunci waɗanda sun fi ƙarfin iyawarsu. Kana buƙatar ko dai ka rage aikin ko kuma ka nemo mataimaka, don abin da kake so ba wai lallai sunanka kawai ya bayyana ba. Me kake so? Aikin ya tabbata. In aikin ya tabbata, ko mutum nawa ne suka haɗu suka yayi? Ko kun fahimta jama'a? Yanzu abin da Malam Abdullahi Turki yake kenan, malami ne, Allah ya ba shi kuɗi a ƙasar Saudi Arabia, aka ɗauke shi aka naɗa shi ministan aikin hajji da waƙafi kaza kaza, sai ya zauna ya horar da matasa. Ya aje wasu a ƙasar Misra, ya aje wasu a ƙasar Syria, wasu na nan a Saudi Arabia. To in suka tashi takhrijin littafi, sai ainihin ya ce wane da wane kai nake ganin za ku iya wannan aikin, ku je ku yi mana wannan aikin cikin wata kaza, wane da wane ku kuma ku zauna ku duba, sannan shi kuma sai zo ya duba ku sha. Haka da haka yau suke ta ayyuka game da littafai da yawa, haka ake yin jama'a. Amma in ka ce ko menene kai kadai za ka yi, za ka iya samun matsala. Allah ya taimake mu. To bayan wannan magana sai kuma Ibn Kathir, malam yace wa qala Ibn Kathir, al imam Ibn Kathir yace wa kitab al jami' ahad al kutub al sita allati yarji'u ilayha al ulama fi sa'ir al afaq. Littafin Tirmidhi na ɗaya daga cikin tafai guda shida waɗanda malamai sukan koma su bincike su, su duba su a ɓangarori na ko'ina na duniya. Wa qala al hafiz al zahabi, al imam al zahabi shi ko cewaye wa kitabuhu al jami', littafin Tirmidhi mai suna al jami' yadullu ala tabakhurihi fi hadha sha'an, yana nuna yadda Tirmidhi yayi zurfi a cikin wannan sha'ani na ilimin hadisi. Wa fi fiqhi, kuma littafin yana nuna Tirmidhi yayi zurfi a fiqhu. Wa ikhtilaf al ulama, sannan Tirmidhi ya kware game da masaniya game da yadda malamai suka yi sabani. Wa qala fi mawdi'in akhar, a wani wurin daban a dai cikin littafin tarihul islam na Zahabi, Zahabi yace jami'uhu, wannan littafin na Tirmidhi qabil lahu, shine alqali ga Tirmidhi bi imamatihi, wato shi ya hukunta aka gano Tirmidhi ya kai matuƙa a wajen limanci a ilimi. Wa hifzihi, da kuma ƙarfin haddar da Tirmidhi yake da ita. Wa fiqhihi, da kuma irin ainihin yawan fiqh da al-Imam Tirmidhi yake da shi. Wa qala fi mawdi'in akhar, a wani wurin daban kuma dai har wa a cikin littafin al-Imam Zahabi mai suna Tarihul Islam yake cewa fil jami', a cikin jami'u Tirmidhi akwai ilmun nafi'un, akwai ilimi mai amfani. Wa fawa'idu ghazira, da kuma fa'idoji masu dindin yawa. Wa ru'usul masa'ili, akwai kuma kawunan mas'aloli, yadda in ka san littafin duk inda ka je ana tattauna wata mas'ala sai ka ji ka san asalin matsalar ko da reshen baka sani ba. Wa huwa ahadu usulul islam, wannan littafi yana ɗaya daga cikin asali na littafan musulunci. Waɗannan maganganun duk ba su na malam ya kawo su a cikin tarihul islam ne, siru alamin nubala ne da makamantansu. Wa qala al hafiz abu tahir as-silafi, haka ake karanta wannan, ba as-salafi ba, anan as-silafi. Wani malami ne shi sunan shi kenan, daga sunan gari ne, sunan garin su ne silfa, silafa. Yace al kutubul khamsa, littafai biyar din nan, ittafaqa ala sihhatiha ulama al mashriq wal maghrib, malamai ainihin wato na gabas da yamma sun haɗu akan ingancin waɗannan littafai. Mun yi bayanin wannan ainihin ma'anar a can baya. Wa qala Sheikh Ahmad Shakir, to Ahmad Shakir jama'a shi ya rayu a wannan zamanin ne. In muka ce a wannan zamanin ba wai muna nufin sa'an mu ba, Ahmad Shakir a shekara da ilimi ma kakan kakan mu ne ga kaza. Shi Ahmad Shakir bawar da Allah ya mishi, baban shi malami ne, ko kun fahimta? Baban shi shine Sheikhul Azhar, wato shine babban abin nan, shine chancellor na Azhar, to kuma malamin hadisi ne. Ahmad Shakir yace babana malami ne kuma masani mahaddacin sunan Tirmidhi, yace so biyar ya sauke min sunan Tirmidhi yace amma har yanzu akwai wasu wuraren da suke daure mun kai. Yace na karanta sunan Tirmidhi a gaban babana su biyar, yace amma akwai wuraren da har yanzu suna daure mun kai. To sannan shi kanshi Ahmad Shakir ka dube shi a zamanin shi, in ka cire Malam Abdurrahman al-Muallimi na kasar Yaman, duk duniya babu kamar shi kuma. To bari mu ji shi kuma irin jawabin da ya game da wannan littafi. Rahimahullahu, Allah ya ji kanshi, cewa ya kitabu Tirmidhi, littafin Tirmidhi, yamtazu bi umurin salasa, ya sha bamban da sauran littafai da abubuwa guda uku. La tajiduha fi shay'in min kutubi sunna, ba za ka samu waɗannan abubuwa ba a wasu littafai na sunna. Al-usuli sitta, waɗannan asalin kutubi sitta din nan, Bukhari da Muslim da Abu Dawuda da shi kanshi Tirmidhi da Ibn Majah da kaza kaza, aw ghairiha, ko kuma ma waɗansu littafan. Awwaluha, abu na farko wanda littafin Tirmidhi ya sha bamban da sauran littafai, annahu ba'da an yarwi hadithan bab yadhkuru asma' as-sahaba alladhina ruwiyat anhum ahadithu fihi. Tirmidhi idan ya kawo hadisi daga sahabi kaza, to a ƙarshen babu kuma sai ambaci sunayen sahabban da suka ruwaito hadisan da suka shafi wannan babin gaba daya. To wannan ba a samun shi a cikin kowane littafi sai littafin Tirmidhi. Bari mu rinka yi muna taba misali, bari mu budo Tirmidhi. Duk inda ka budo shi, Tirmidhi ba zai baka kunya ba. Kun ga nan budowa ne kawai, irin malam budo mana littafi din nan. Amma bari ku ci. Da yake babu wudu'i min maghayyaratin naru, babin da ke bayani akan duk abin da wuta ta taba, idan ka ci to zaka iya sake alwala. Me dalilin shi akan haka? Sai yace حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور اقط من ثور اقط. من ذن الله صلى الله عليه واله وسلم يجي لما يد ابن دوتا تتبع يد ابن دوتا تتبع ko da cikui ne na raƙumi wanda aka sa shi a wuta aka bararraka shi, manzo Allah ya ce ayi alwala. To wannan hadisin kenan. Qala, sai Tirmidhi ya ce, sai ainihin mai riwaya ya ce fa qala lahu ibnu abbas, sai ibnu abbas ya ce da shi mai riwaya din, ana tawaddu min ad-duhuni, yanzu nan man shanu ma in muka sha sai mun sake alwala. Sai ya ce ana tawaddu min al-hanini, ruwan zafi ma to za mu yi. فقال ابو هريره في ابو هريره يجي يا ابن اخي يا كاي دان دان اوانا اذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga yau in kaji an ce manzon Allah yace kaza, fala tadrib lahu masalan, kar kuma kaji kana gatsai kana cewa to kaza kuma fa, in kun ce kaza to kaza kuma fa. Ma'ana annabi ya ce za a yi alwala daga abin da wuta ta taba, ko da cikui ne, da kowa san cikui bararraka nonon kawai ake na raƙumi ya zama abin da ya zama. Sai kuma ka zo kana cewa to yanzu nan man shanu ma kenan mun ci sai mun sake alwala, yanzu ruwan zafi ma muka sha ci kenan sai mun sake alwala. Shine sai Abu Huraira yace saurara, ba haka ake manzon Allah ba. In manzon Allah ya faɗa magana bi ake, ba a cewa to kaza fa kaza fa. Ko kun fahimta? To kun ji Tirmidhi da ya kawo wannan hadisin, ko sai wannan magana, sai yace wa fil babi, a ƙarƙashin wannan babi. Me yake nufi da babi? Wannan maganar sake alwala daga duk abin da wuta ta taba ita yake nufi da babi. Sai yace an ummi Habiba, akwai hadisi daga ummu Habiba mata Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa ummi Salama, da ummi Salama ita ma mata Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa Zaid ibn Thabit, da Zaid dan Thabit, wa Abi Talha, da Abi Talha al-Ansari, wa Abi Ayyuba, da Abi Ayyuba al-Ansari, wa Abi Musa, da sahabi Abu Musa al-Ash'ari. Kun ji fa'ida ta farko ta wannan littafin? Ita ce ne duk wanda ya faɗi babi sai kuma ƙarshe ya faɗa maka sauran sahabban da suka ruwaito wannan. Ahmad Shakir yace fa'ida ta farko kenan. Saniha, fa'ida ta biyu fa, annahu fi aghlabi ahyamihi yadhkuru ikhtilaf al-fuqaha. A mafi yawancin lokaci Imam Tirmidhi yana faɗin idda malamai suka yi sabani, wa aqwalihim, da kuma zantuttukan su, fil masail al-fiqhiyya, akan mas'aloli na fiqhu, wa kaseeran ma yushiru ila dalailihim, so da yawa kuma yakan yi nuni zuwa ga dalilan su.
ko kun fahimta bayan ya faɗi mazhabin karara yace wani yace kaza haram wani yace kaza halal wani yace to dalilan su fa ko da bai kawo daliman karara ba sai ya kawo su da ishara wa yadhkuru al ahadith al mutabariba sannan yakan kawo hadisi masu karo da juna fil mas'ala akan mas'ala wa hadha maqsadu malan yace wannan wani ayyukan aiki ne min a'lam maqasidi daga cikin manya-manyan ayyuka na malaman hadisi wa ahammiha da kuma masu muhimmanci ita ce me kowace magana ka kawo ta ka kawo me maganar sannan ka kawo yadda maganganun suka saba da juna in yaso dai kai wa al'umma adalci ba wai ka kawo abin da ka yarda da shi ba kawai ko kun fahimta jama'a a kowa ya duba a cikin littafin nan zai ga akwai mazhabin shi a ciki kuma an kawo dalilan malaman shi ya rage ko ya dauka ko ba ya dauka ba dai Tirmidhi ya gama nashi aikin sai yake cewa in domin kuwa huwa al-ghayatu sahiha wannan ita ce babban manufa mai inganci min ulumil hadisi game da ilimin hadisi ita ce ne tamyizu sahihi min ad-da'ifi a bambance ingantacce daga wanda bai inganta ba min istidlal domin a kafa hujja da shi wanda ya tabbata wal ihtijaji ayi hujja da shi wanda ya kai ainihin tabbata thumma al ittiba sannan abi wal amal sai kuma ainihin ai aiki nan ma bari mu bude sai ka dan ji wani misali misali yanzu ga wata aini ga wani babu a inda al imam Tirmidhi dogon babu ne dai amma za mu ainihin dan kawo a takaicen da yace babu ma ja'a fil jam'i bainas salataini hada sammoli guda biyu hadisin da dago muke ishara yace haddathana hannad qala haddathana abu muawiya an al-a'mash an habib ibn abi thabit an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala abdullah abbas yace jama'a rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam bayna adh-dhuhr wal 'ashr manzan Allah ya taba hada sallah azhar da al-asr wa bayna al-maghrib wal 'isha haka ya taba hada maghriba da isha bil madina yana zauna a gida a madina min ghawr min ghairi khawf ba a tsoron yaki ba tsoron komai wala matsarin babu ruwan sama qala faqila ibn abbas wa ma arada bidhalika saka tambayi ibn abbas da ya rawaito wannan hadisi kana ga me annabi yake nishi da yin wannan jami'i qala sai yace arada allah ya khurija ummatahu annabi yayi haka ne yadda wata ran uwa su cikin al'umma shi sun yi haka to ba za su ainihin yi laifi ba wannan hadisin waye rawaito shi abdullahi dan abbas sai yace wa fil babi an abi huraira abu huraira ma ya rawaito hadisin da ya dace a sa shi a cikin wannan babi to bayan duk da ya gama tattaunawa gaba daya ina so ka gane yadda yake kawo mazhabobin malamai sai yace wal amalu ala hadha inda ahli alilm an samu wasu malamai suna aiki ainihin da wannan Allah ya ji ma'an wato an yadda aiki yake game da wannan mas'ala a wurin malamai Allah ya jima'a bainas salataini imma fi safar aw bi arafa abinda malamai suka ce game da wannan mas'alar da hadisi yake dauke da ita kun san dama mun kawo wannan hadisi yana daga cikin hadisin da Tirmidhi yace malamai ba su fatawa da shi ba yace to abinda malamai suka ce game da wannan mas'alar ita ce ba za a hada salloli guda biyu ba sai a halin tafiya ko kuma in a arafa ne a arafa ana hada sallar azhar da al'asr to sai yace warakasa ba'daha ahli al-ilm min at-tabi'ina fi al-jam' bayna salatayn min marid amma an samu wasu daga cikin malamai sun ce mara lafiya yana iya hada sallar azhar da al'asr da maghriba da isha musamman in ya san cewa hawa da sauka ne rashin lafiya yanzu zai ji ya watsake sai marmazan sai dubi yanzu lokacin sallar maghriba ta yi to ya hada ta da isha domin mai yiwa kafin isha ya suma yanzu lokacin azhar yayi marmazan ya hada ta da al'asr domin mai yiwa kafin sallar al'asr ya fita cikin hayyacin shi wasu malamai sun faɗa haka wa bihi yaqulu ahmad haka ahmad ya faɗi wa ishaq da ishaq dan rawiya wa qala ba'du ahli al-ilm wasu malaman ku cewa suka yajma'u bayna salatayn fil matari ya halatta musulmi ya hada sallah guda biyu saboda ruwan sama wa bihi yaqulu shafi'i shafi'i ya faɗa haka wa ahmad wa ishaq da imam ishaq wa lam yara shafi'i amma kuma imam shafi'i bai ga dacewa ba min marid an yajma'a bayna salatayn bai ga dacewa mara lafiya hada salloli guda biyu ba to yanzu in ba littafin Tirmidhi ba inda zaka samu irin wannan tattaunawar ko kun fahimta jama'a to fa'ida ta biyu ta littafin Tirmidhi kenan. Salisuha, fa'ida ta uku fa anna Tirmidhiya yu'ni kullal inaya fi kitabihi bi ta'lim al ahadith. Tirmidhi yana babu dukkan muhimmanci game da bayanin matsalolin hadisai. Fa yadhkuru darajataha min as-sihha, yakan bayyana matsayin hadisi na inganci aw da'af, ko kuma rashin inganci rauni kenan. Wa yufassilu al-qawla, kuma sai ya tsaya bayani dalla dalla fi ta'lili, me yasa aka ce hadisi kaza yana da matsala, sai ya bayyana. War rijali, da kuma tarihin mazajen hadisin tafsilan jayyidan, yayi bayani dalla dalla da kyau. Malam yace wa an zalika sara kitabuhu hadha, to saboda wannan ne sai wannan littafin na Tirmidhi ya zama كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث خصوصا علم العلل. بعد ما بدأ كويب بس علمي جمد قالوا مثلا من حديثي. تهذا جانا كرنت بس وانا متعرف في زما كمر أن كرنت بدكيني أأجي. سيكون معك شدة بدكين تكين قارج كو وكشوب أنا نونا ما كيبدأ أكي قوانت نوتي ده دوراوا. أنك جانا كرنت بدكين سنن الترمذي جماعة. Ayyuka, maganganu, nazariyat da aka koya maka zaka ji su a aikace yanzu sai kaga ka iya su. Kun ga ashe wannan ni kaina zai zama taimako da sauki gare ni. Daliban da mu gama karantarwa watan da ya wuce, mu gama karantar da su littafin ilmin rijal na ainihin malam Matar. To yanzu aka zo ana karanta wannan, ba an zo wani misali sai in ce misali kaza da aka faɗi a karatu, to kun gan shi a aikace sai zama an shiga workshop kenan. Ko kun fahimta? Domin dama ilimin hadisi ya kasu kashi biyu. Akwai ilimin da ake kira ilmu mustalahil hadis, sannan akwai ilmu jar'i wa ta'dil. Mustalahul hadis shine a koya maka sunayen kalmomin da malamai ke amfani da su. Kamar yadda in aka kawo yaro karami gareji, sai a fara koya mishi a ce to kaga wannan shi ake kira jack. Fadi mu ji ya ce jack. Jack eh, sai a ce to sunan shi kenan. Wannan sunanta spana. Ka ganta eh, to akwai 15, akwai 12, akwai kaza, akwai kaza, amma mu ba ma ce mata spana, sai dai a ce mata kawai 10 ko 15 ko 9 ko 17. To da an ce kawo 17 ana nufin kawo spana 17. To yanzu kaga an gama mai darasi ko? To idan koga ya shiga karkashin mota sai ya ce wane eh kawo 16. Kai da ka zo bako me zaka ce 16? To me 16? Sai kaga dan yaro da gudu ya dauko ya ce oga gata, sai ya ce kawo flat. Ba an ce kawo flat kai ne baka fara tunani flat eh me bedroom nawa? Ah, sunan spana ce. Kai da ike ba a yi maka baptisma a wannan wurin ba, ba za ka san wannan yaran ba, ko kun fahimta jama'a? To ilimin hadisi wannan bangaren da za a karantar da kai kalmomin shi ake kira mustalahul hadis. To sanda za a zo a fara aikata waɗannan kalmomin, to shi ake kira jarhu wa ta'dil. To daga ran nan aka koyar da kai ka iya wannan, to ka zama malamin kanka. Kuma wannan abu ne da naga a kasashen Larabawa a cikin wata biyar ake karantarwa gaba daya. Me yasa? Saboda da malaman da ɗaliban sun sadaukar da lokaci. Samir gashi nan, Samir professor ne yanzu a hadisi, amma wata nawa ya je wurin Albani? Ya ce wata shida ya je ya yi. Wata shida ya je ya yi, amma ni da shi yake gaya mini amfanin da ya samu a wata shida din nan har ya gama PhD bai same shi ba. Saboda PhD za su yi ta baka nazariyat ne, amma nan ku ka je wurin malamin da yake kullum a gareji yake wuni. Ma'ana wannan yana Faculty of Agric, an je an tara mai littattafai da hotunan kayan noma a ɗaki an sa air condition an ce office. Wannan kuma manomi ne, kullum a gona yake wuni, wata rama a nan zai kwana. Sai zama kai abin da kake so ka iya shine ne noma. To yanzu wurin wa za ka tafi? Wurin wancan mai iya condition ko wancan da yake kwana a gona? Saboda haka waɗannan ilmomi ya kamata ɗalibai su gane. Yana da kyau ka je ka yi degree, ka yi masters, ka yi PhD, amma kuma ka gane akwai malaman da su suna cikin aikin ne laila nahar, ba dare ba rana. Waɗannan ka je ka zauna wurin su za su ɗora ka akan hanya ne kai tsaye. Ina fatar jama'a kun gane wannan. Don haka sai malam yake cewa wa yufassilu, haka ne ko? Na'am, sai yake cewa sai ya zama kenan littafin Tirmidhi ya zama kamar wurin wani aiki da ka'idojin ne, khususan ilmul ilal, musamman ilimin matsalolin hadisi. Wasara, dan haka wannan littafi nashi waye gari ya zama anfa kitabun lil alim, shine littafin da yake kowa mai amfani ga malami. Kuma yadda yanzu nake fadi, wanda duk ya karantar da dalibai ilimin hadisi yanzu koyar da su jarh wa ta'dil, in ya saka Tirmidhi littafin zai fi mishi amfani. Wal muta'allim, dalibi kuma da za a koyar, wannan littafin zai fi mishi amfani. Domin kun san wani abu jama'a, ba wai yanzu ne ana koya maka kanikanci ne a jikin bango ba. Wane ya tuko motar shi zai tafi yawon sallah sai lagireto ya huje, sai aka zo wurin oganka sai ka ga yadda ya walda lagireto mota ta tashi. Yanzu wannan a bango aka koya maka, wannan ya fi kowanne fiye da a ce to kaga sai a zana hoton lagireto a jikin bango, a ce kaga in ya huje to kaga yadda ake walda shi. Me ya baka taba ganin lagireton ba? Ko kun fahimta? Nan kuwa an zo da kai fagen hadisan ne da aiki da su da fatoyi da malamai suke, don haka wanda aka koyar da shi a wannan fagen zai fi gogewa fiye da wanda aka karantar ba a irin wannan fagen ba. Wannan mustafidi, haka nan duk mai neman fa'ida to zai fi cin moriyar wannan littafi. Wal ba'is, da kuma malami bai bincike fi ilmin hadisi a cikin ainihin ilimin hadisi, ko fi ulumin hadisi a cikin ilmomin hadisi. Anan ma bari ku gani, gashi nan na sake budo muku, bari ku ga yadda al-Imam at-Tirmidhi yake yin wannan aikin nashi dangane da abin da ya shafi kanikancin hadisai da kuma ainihin wato gane hadisi kaza ya tabbata ko ku ainihin bai tabbata ba. Kajiwar hadisi, al-Imam at-Tirmidhi yace haddathana Abdullah ibn Abdurrahman, kaga al-Imam ad-Darimi kenan, qala akhbarana Yazid ibn Harun عن المسعود عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فصبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مغيرة بن شعبة ميلي منشي جماعة أما صلى الركعة بيشي sai yi sallah ainihin raka'a biyu, da yi sallah raka'a biyu ai ya kamata ya zauna ya tahiya ko? Sai manta sai miƙe bai tahiya ba. Jama'a suka yi subhanallahi subhanallahi, liman ya riga ya miƙe, sai ya musu nuni da hannu su taso su taso, shi ba zai dawo ba. Da ya idan da sallah ya yi sallama sai ya yi sujuda guda biyu ba'da salamu kenan ko? Da ya idan da ainihin wato sai ya yi sallama, sai ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi. To yanzu kun ga wannan hadisin me matsayin shi? Idan littafin Abu Dauda kake karantawa ka shiga matsala, sai ka je ka binciki malamai ya inganta ko bai inganta ba. In littafin Ibn Majah ne haka, in littafin kowa ne haka, amma Tirmidhi sai ya ce hadha hadithun hasanun sahihun, wannan hadisi ne ingantacce, kyakkyawan hadisi kuma ingantacce. Wa qad ruwiya hadha alhadith min ghairi wajhin an al-Mughira ibn Shu'ba, wannan hadisi an ruwaito shi ta hanyoyi masu yawa ba wai guda ɗaya ba, daga Mughira an annabi sallallahu alaihi wa sallam. To yanzu wannan yana daga cikin fa'idar da ainihin wato littafin yake da ita. Sannan kuma ji babu ma za'a fi miqdar al-qu'udi fi raka'atayn al-ulayayn, mutumin da ya zauna raka'o'i guda biyu, raka'o'i guda biyu, shi kuma wannan mutum ainihin yaya ma'ana su tahiya, in kai zaman tahiya bayan rako'i guda biyu minti nawa ya kamata kai? Sai ka hadisi yake haddathana Mahmud ibn Ghaylana qala haddathana Abu Dawud huwa at-Tayalisi qala haddathana Shu'ba qala akhbarana Sa'ad ibn Ibrahim qala sami'tu Aba Ubayda ibn Abdullah ibn Mas'ud yuhaddisu. To bari mu dan tsaya anan da yake nan ma ya zo da wani misalin abinda muka karanta a baya. Kun san littafin Tirmidhi, mun ji an ce shi da kanshi yake bayyana in alkunya ce alkunya. Yanzu a cikin isnadin ka ji malamin malamin Tirmidhi ya ce haddathana Abu Dawud ko? Me zaka ce Abu Dawud? Zaka ce Abu Dawud mai sunan ko? Sai ce a At-Tawalisi, Abu Dawud At-Tawalisi, domin Abu Dawud guda biyu muke da su, akwai Abu Dawud As-Sijistani mai sunan, akwai Abu Dawud At-Tawalisi mai musnad. Sai ce maka At-Tawalisi, kaga inda ba littafin Tirmidhi bane, in wani littafin ne zai ce maka haddathana Abu Dawud sai ya shiru. Amma Tirmidhi duk abin da ya san zai rikita ka sai sauri ya bayyana. Ku kun fahimta jama'a? Da ya kawo wannan isnadi sai ya ce an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza jalasa fi rak'atayn al-ulawayn ka'annahu 'ala ar-radf. Abla dan Mas'ud yace manzon Allah in ya zauna a rak'o'i biyu na farko tayya farko kenan kamar ya zauna akan garwashin wuta, ma'ana yana gaggawar tashi kenan. Kana shu'uba sai shu'uba yace thumma harraka sa'adun shafataihi bi shay'in fa aqulu hatta yaquma fa yaqulu hatta yaquma. Sai shi malamin sai karkada yatsin shi haka, wato ya karkada labban shi, wato dan ya nuna annabi yana gaggawa marmaza yake ya tashi. To yanzu wannan hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba? Bari ka ji abin da Tirmidhi yace, hadha hadithun hasan. Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa, amma sai bayyana maka saboda akwai matsala da ake zargin hadisin da ita. Sai yace imma anna aba ubaida, sai dai shi Abu Ubaida dan gidan Ibn Mas'udin da yace ya rawaito daga Ibn Mas'udin, lam yasma' min abihi, bai ji wannan hadisin daga baban shi ba. To da wannan immar kuma su wasu malamai suka ce hadisin da'ifi ne. To amma shi kuma Tirmidhi yana da nashi dalilin da yace hadisin hasan ne. To yanzu littafin Imam Tirmidhi abin da ake nuna maka yana tafe yana bayyana maka matsalolin hadisin da fuskar matsalolin da makamantansu. Wannan na daga cikin magana ta uku wadda Sheikh Ahmad Shakir yake faɗi cewa littafin Imam Tirmidhi ya tattaro ta. Za mu saurara a nan, amma ina so mu yi wawaye a dan tafiya. Fa'idojin nan guda uku da littafin Tirmidhi yake da su. Fa'idar farko ita ce, idan Tirmidhi ya kawo hadisi, zai biyo baya da bayyana adadin sahabban da ya san sun rawaito wannan hadisin. Wannan fa'idar babu ita a Bukhari, babu a Muslim, babu a Abu Dauda da Nasa'i da Ibn Majah da Muwatta da Musnad al-Imam Ahmad da duk wani littafin hadisi da ka sani. Wannan tana daga cikin khassisa, daraja wadda Tirmidhi yake bantu da ita. Daraja ta biyu ita ce ne, Tirmidhi yana kawo zantuttukan malamai da sabaninsu da hujjojinsu da makamantan haka. Bukhari baya yin haka, Abu Dauda, Muslim, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah baya yin haka. Imam Malik mazhabobin da ake kawowa a ciki iyakan nashi ne kawai daliban shi suke kawowa. Daraja ta uku ita ce ne, bayani dangane da matsayin hadisi ya inganta ko bai inganta ba, da dalilin da zai sa ya inganta da kuma da dalilin da zai sa ba zai inganta ba. Waɗannan fa'idojin guda uku jama'a, idan kuka tattara su za ku ga fa'idoji ne waɗanda ɗalibin ilimi na neman ya same su ko? To sannan sai kuma ka ga irin karatun da ke ciki kuma mai koyon addini da farko yana buƙatar su. Don Imam Tirmidhi zai ce babu ma ja'a fi siwaki, kina matsayin aswaki a musulunci zai kawo maka. Sai kuma can gaba in ka tafi sai ka sake jin ya ce ga kuma wani abwabus salati, babukan sallah, babu ma ja'a fi mawaqitis salah, lokutan sallah. Kana bukata ka san lokacin sallah ko baka bukata? Kana bukata. To sannan in ka sake tafiya sai ka ji ya ce babu ma ja'a fi fadlil azan, sanannen kiran sallah. Shekara ka 30 kana kiran sallah amma baka san me matsayin mai kiran sallah ba. Sai kawai gaya maka babu ma ja'a fil adhanu fi safar, mutum ke cikin tafiya a hanya sai suka tsaya za su yi sallah. Shin kiran sallah sai a masallaci kawai ake? Yace ko anan za ku tsaya ku yi. To kaje yanzu ire-iren waɗannan fa'idojin kenan, idan ka tara mutane a majalisinka, to littafin Tirmidhi zai biya wa kowa bukata. Shine na ɗaya, masu zuwa sauraron ilimi da fiqh wanda za su ji za a bauta wa Allah za su ji. Daliban ilimi kuma waɗanda su abubuwan da suka dame su shine mai hadisi kaza mutum nawa ne suka fitar da shi, akwai a Tirmidhi. Hadisi kaza ya inganta ko bai inganta ba, akwai a Tirmidhi. Menene ra'ayoyin malamai game da waɗannan irin hadisan? Akwai a Tirmidhi. Kaga daliban ilimi nan kuma an ba su nasu janibin. Don haka wannan littafin bi haƙƙin shine ya kamata a kira tumbin giwa. Don haka Kanawa suna cewa Kano tumbin giwa, mu kuma ɗaliban ilimi sai mu ce Tirmidhi tumbin giwa. Don haka mu namu titi ne, su kuma su titi ne, ma'ana Kano tumbin giwa, to mu kuma fa titi. Tirmidhi tumbin giwa. Allah madaukakin sarki ya sa albarka abinda muka faɗi, abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana ya taimake mu wajen mu gyara. Idan mun zo gobe insha Allah ta'ala za ku ji kuma wasu bayanan dangane da wannan littafi na al-Imam Tirmidhi. Abinda ya sa wannan shine babu mafi tsawo, saboda ana buƙatar ka yi wa littafin kyakkyawan sani don ka san wai abinda za a koyar da kai ɗin nan me ne ma shi. ma'ana kaman malami yazo a farkon shekarar karatu ba yana ba ku course outline ba dan ku san ina aka fuskanta to abin da malami yake muku kenan na'am malami bismillah wa alaikum salam na'am
idan kin yi amfani da
hadisin fatan na'am
za
a zo a tattauna wannan in Allah ya so a gobe yana cewa ne in Tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun yanki ana nufin hadithun sahihi ne kamar yadda Bukhari ya zo za a zo da bayanai insha Allah a gobe za ku je insha Allah na amana wa alaikum salam na'am
eh
kriteriya ce malamai suka fitar misali a makaranta sai a ce duk ɗalibin da ya ce 70% zuwa sama to za a